sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin mu na yau Juma'a babbar rana 19 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
Yayin da dasar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amurka, mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su dan irin yanayin ba. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan dukan kasashen biyu su koma karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis, kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na kasar Rasha.
To kanan labaran duniya kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji matakan da gwamnatin jihar Niger ke dauka akan yaran kwalejin Gagara da aka sace su da wasu ma da aka sace su a cikin bus a wannan mako.
Babu wani ƙarin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata a yi ana yi, kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su. Muna binta kowane hanya, ko ta hanyar sojoji ne ko ta hanyar sulhu ne, duk ana.
A jamhuriyar Niger kuma hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsafta gudanar da zaɓen zagaye na biyu a ranar Lahadi 21 ga wannan wata.
In Allah ya reda, abin da yake dai bisa kan abin hukumar zabe duka komai ya tafi, kuma mun samu labari cewa duka wannan ƴan takara su biyu kowa ya bada wakilin shi.
Har yau a jamhuriyar Niger, jam'iyyun adawar kasar sun zargi gwamnati da amfani da sarakunan gargajiya domin tirsasa talakawansu su zabi ɗan takarar jam'iyyar mai mulki. Kamar kowace ranar Juma'a, a yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa da ba sakonni da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu gyara zama, mu fara shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da dasar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amurka, mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su dan irin yanayin ba. Ina da wutar lantarki a halin yanzu, amma ban san zuwa lokacin da za ta dade ba, a cewar Cecil Jones, wata mazauniyar Katy a jihar Texas, wata unguwa da ke da tazarar kilomita 48 daga birnin Houston. Jones na ɗaya daga cikin mutane miliyan 4 a jihar Texas da kuma dubban ƙarin wasu a kudancin jihohin ƙasar kamar Louisiana da Mississippi da Oklahoma da Kentucky da West Virginia da Virginia da suka rasa wutar lantarki a gidajensu a wannan makon saboda dadewar yanayin sanyi da ba a saba gani ba a yankin. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan dukan kasashen su koma karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfado da yarjejeniyar da kasar ta yi watsi da ita kusan shekaru 3 da suka wuce. Matakin na nuna canjin da aka samu a gwamnatin Amurka yayin da sakataren harkokin wajen kasar Antony Blinken ya jaddada matsayin shugaba Joe Biden akan Amurka za ta koma karkashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a takaice idan Iran ta kiyaye sharaɗin yarjejeniyar. Iran bata nuna alamun gamsuwa da batun ba sosai wanda Blinken ya gabatar a lokacin wata ganawa ta bidiyo a birnin Paris da ministocin harkokin wajen Birtaniya, Faransa da Jamus da ake kiransa E3. Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis, kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na kasar Rasha. Venezuela ta shiga cikin waɗanda aka yi gwajin rigakafin na Sputnik V a kansu kafin ta sanya hannu a yarjejeniyar sayan rigakafin da Rasha a watan Disamba. Kasar da ke yankin Latin na Amurka na fatan fara yi wa sauran jama'ar kasar allurar rigakafin a watan Afrilu. Ministan lafiyar kasar Carlos Alvarado ya ce jami'an lafiya sun kudura aniyar yi wa kashi 70% na al'ummar kasar rigakafin a cikin wannan shekarar.
An jima kaɗan, Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar kashi na biyu. To bari mu fara rahotannin namu da wannan batu da gwamnatin jihar Niger take cewa har yanzu babu wani haske da aka samu game da kokarin kubutar da ɗaliban kwalejin kimiyya ta Kagara da kuma fasinjan bus da ke hannun ƴan bindiga a halin yanzu. Wannan dai na ƙaryata labaran da wasu kafofin yaɗa labarai suke yaɗawa cewa wai an sako yaran makarantar. Ga dai bayanin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello a wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga Mina.
Gwamnatin jihar Niger Nigeria ta ce babu wani hasken da aka samu game da kokarin kubutar da yaran makarantar Kagara da kuma fasinjan bus da ke hannun ƴan bindiga a halin yanzu. Wannan bayani na gwamnatin jihar Niger dai yana nuna ƙaryata labaran da wasu kafofin yaɗa labarai suka yi na cewa wai an sako yaran makarantar. A wani taron manema labarai a ranar Juma'an nan, gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce babu wani bayani zuwa yanzu, amma dai suna bin hanyoyin da suka dace domin ganin an kubutar da waɗannan mutane.
Babu wani ƙarin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata ana yi, kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su. Muna bin ta kowane hanya, ko ta hanyar sojoji ne ko ta hanyar sulhu ne, duk ana yi. Halin da ake ciki a Najeriya yau, mutane da yawa na da musamman su Fulani suna da ƙorafi kuma ban ga laifinsu ba domin an manta da su. To lokaci ya zo da ya kamata duk abin da ake yi al'umma su ma a yi da su.
A halin da ake ciki dai, shahararren malamin addinin Musulunci nan na Kaduna Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya yi wata ganawa da wasu ƴan bindigar a ƙarƙashin jagorancin shugabansu da ake kira Dogo Gidi. Gama dai abinda Dr. Gumi ke cewa bayan kammala ganawar.
Dolinsu ko ina muka je ɗaya ce cewa jami'an tsaro na shiga wurin neman ƴan ta'adda da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba. Sannan kuma in sun shiga gari akwai ƴan sa-kai koko ƴan manga wanda suke fada da su, kuma sai suka nuna kaman gwamnati na goyon bayan ƴan sa-kai. Za su ce za a kashe Bafillace 100, ba za a ji ma a labaru ba kwa reporting, amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashi nan sun yi kisa da kuma dai abubuwa, gashi nan suna cikin daji, babu wani abu, ba makarantu, ba asibiti, ba wani abu dai da ake ba su nasu kaso cikin wato kuɗin hukuma.
Kun ba su tabbaci za a yi ne koko menene matsayar ku?
Na wannan karan da tunda yake mun je da jami'an hukuma gwamnati, su da kansu sun ji da bakinsu, kuma sun yi musu bayani cewa yanzu sun lura da wannan al'amarin kuma za a yi ɗauki matakai, saboda haka mun farin ciki kwarai da gaske.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ji daɗin wannan ganawa ta Gumin da kuma waɗannan ƴan bindiga. Inji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello.
Kwarai mun ji daɗin zuwan Dr. Gumi, duk da cewa yanzu na gan shi ko minti goma ba mu yi ba domin zai je ta jana'iza, ba mu yi cikakken bayani ba, amma ya tabbatar mana in ya kai zai dawo so ba mu yi cikakken bayani, amma dai ya kwantar mana da hankali.
To sai dai Dr. Ahmad Gumin ya bayyana cewa ƴan bindigar sun bayyana masa cewa ba su ba ne suka kwashi ɗaliban kwalejin Kagara ba. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
A kasar Myanmar, wata matashiya ƴar zanga-zanga da 'yan sanda suka harba a kai a lokacin wani gangami a ƙarshen makon da ya wuce ta rasu a yau Juma'a. Maya Thwet Kine, wacce ta cika shekaru 20 a lokacin da take bangaren kula ta musamman a asibiti, a lokacin wani gangami a Naypyidaw, babban birnin Myanmar, aka harbe ta ranar 9 ga watan Fabrairu. Ma'aikaciyar kantin saida kayan abinci ce. Wannan ne karan farko da aka tabbatar da mutuwar wani daga cikin masu zanga-zangar da dabbansu suka tattaru kan titi a fadin babban birnin Myanmar bayan da sojoji suka hanbarar da zababbiyar gwamnatin kasar, suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu 'yan jam'iyyarta a ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a yau Juma'a galibin babban birnin ya kasance shiru. Shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya sanar a jiya Alhamis cewa zai soke majalisar wakilan kasar wadda mambobinta ke da sama da shekara daya su kammala wa'adinsu na shekara biyar. Tabun ya ce zai sa a yi zabe don kafa sabuwar majalisar ta hanyar zaben da ba za a yi amfani da kuɗi ba, ko na rashawa ko ba na rashawa ba. Bayan haka shugaban ya kuma ce zai yi garan bawul a gwamnatinsa cikin kwanaki biyu masu zuwa. Tabun tsohon prime minister ne a ƙarƙashin shugaba Abdulaziz Bouteflika da aka hambarar da gwamnatinsa. An zabe shi ne a daidai lokacin wata zanga-zanga ta neman kawar da jam'iyya mai mulki a ƙasar.
To a gaida Malama Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leka jamhuriyar Niger, inda hukumar zaben kasar ta tabbatar da ta kammala daukar matakan da za su bada damar gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada da Bazoum Mohamed na PNDS mai mulki da Alhaji Muhammad Usman na RDR canji ta ƴan hamayya a ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki. Kakakin hukumar zaben Nafi Wada shine ya bayyana hakan a hirarsa da wakilin mu Sulaiman Muna Barma daga birnin Yamai.
Gaya wanda muke cewa material lur masu yauni su dama tun da aka yi zagaye na harko ba mu maido su ba, sai wanda muke cewa material sensible wanda su in babu su ba a yi zaben ba, cewa kamar wani bulletin na zabe, kamar wani tawada wanda ake sawa na zaben ka, ko kuma ka dangula a yatsaka shaida sahihi ka yi zabe, su ne daga baya aka aika mun yi kira kaya duka suna nan a cikin kowace komin 266.
Ina matakan da dauka akan matsalolin da aka fuskanta a zagayen farko?
Matakan da muka dauka kun san a matsalolin da aka samu zagaye na harko, musamman matsaloli ne wanda aka samu bisa cewa kan horo. Shi yasa muka ce horon da a yi shi kwana ɗaya, a yi shi kwana biyu, kuma bayan wannan kwanan biyu da aka yi shi kasan wutar daga an yi horon ne sai a ɗauke su a kai su runhuwar zaɓe, sai muka ce mu bari ce washe gari kenan. Ran juma'a suke ƙarewa, in suka ƙare ran juma'a ran asabar sai su kai su garin ruwansu inda runhunan zaɓensu suke. Kuma na biyu matsalar da aka samu bisa kan tawada ce wannan wadda ke dangula inda kai zabanka cewa an karsa shi. To bisa kan wannan ayyukan kun gani jiya cewa kasar Ghana ta ma ba mu 100,000 na wannan tawadai, sai muka kai su biyu a kowace runhuwar zabe. Mu kuma runhuwar zaben da gare mu 25,000 ne gare mu da 978 kenan. In muka kai bibi ma sai yayi saura, kuma tuno ina tawadar duka suna cikin da'ira da'ira.
Kawo yanzu ana iya cewa dai komai ya hadu ranar 21 ga watan nan na Fabrairu, in Allah ya kai mu zabe ba fashi.
In Allah ya yarda abin da yake da bisa kan abin hukumar zabe duka komai ya tafi, kuma mun samu labari cewa duka wannan ƴan takara su biyu kowa ya bada wakilin shi a bisa kan hukuma ta jaha ta gunduma da ta da'ira, kuma da bisa kan runhuwar zabe.
In Allah ake ciki game da tsaro,
duka muna tare da eta major gaba daya wanda yake kula da harkar tsaro, kuma din sun galgaya mana abin da ya kamata wakilanmu a jaha da a gunduma da a da'ira yanda za su kasance ka a samu tarzoma.
A gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahoto. Har yau akan zaben na jamhuriyar Niger, ƴan adawan kasar sun zargi gwamnati da tilastawa sarakunan gargajiya da su tursasa talakawansu su zaɓi ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed a zagaye na biyu na zaɓen shugaban kasar da Niger ɗin ke shiryawa a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu, zargin da masu mulkin suka musanta. Ga dai rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwadni.
Ana gab da zaben ranar 21 ga watan Fabrairu wannan shekara zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Niger ƴan adawa ne suka ce sun gano jam'iyya mai mulki na son ta yi amfani da ƙarfin mulki domin cilastawa sarakunan gargajiya sawar talakawan kasar dole ko a basa so su zaɓi Bazoum Mohamed ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya. Tsohon ministan wasannin kasar Abdurrahman Sedu, memba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Muhammadu da ke mara wadan takara RDR canji Alhaji Muhammad Usman ne ya bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka haka a yau da safe a garin birnin Kwandi
da cikin wannan zagayen da kai sai da kowa da kai naji dubumuwa da yawa cikin dubumuwan din zan dauko wanda yadda bai da kware shine cewa da ana son a bi karkashin sarautar gargajiya dan atile samu talakawa su da cikin intin su cikin hankalin su suka gano canji suke so amma ana son a kabo su a maido su su doke abinda su hankalin su bai guda musu ba abinda su ra'ayin su bai ba su ba cewa da a doki bazum a doki bangsa da kandida na bangaren iko na yanzu abinda yake so su dai sai mu Allah godiya da mahi yawan basarautar gargajiya ta Niger mahi yawan su duk mai ilimanta ne ko ba su ilimi wanga da boko ba shi na Muhammadiya kuma ko babu biyun mutane ne waɗanda sun tayi gaban zai mu sun gano menene demokrasiya menene duniya ga tana take so menene talaka da sakakashin su yake so doka ni wanda babu shakku na san da san masu unhani da zaman su ne su ta su suna bin karkara suna hudu wasu abubuwa zata sarakai sun ce wanda ya ce wani su musulmi na tabbatar da mahi yawan wannan buri da gudanji kariya ne
sai dai fa jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta hanyar dan baba mamman ceni kakakinta a birnin Kwandi ta musanta haka inda na tambaye shi ko yaya suka ji da wannan zargin da yan adawa suke musu
kuma nan sun kabullo kuma to ni abinda ka ban mamaki da yan adawa yan sun ka shiga yau wagga gobe wagga suka shiga in muna son haka nan mi ka kai mu har mu bi goyen bayan wasu ai sai mu tun zagaye na hukumu cilastan tunda ai dukkan da wannan lokaci mu wadda iko kenan wannan magana ta su ce ta ra'ayin su ce su dai duk magana mai iya kawo wani cegumi ko tashi hankali ita ce su kenan suna yi wannan aikin su ne sun kware da wannan ka hudani ga yan kasa sun kware ga game game su gama yan kasa mu ba ta zarce za mu yi ba ba ta zarce muka nuyin yi ba
to ba ku tsoron Allah wata kila suna da wani kwarin hujja wanda shi yasa sun ka dibo wannan
to ina take kwarin hujja ai hujja guda ce Alhaji wannan magana da ku yan jarida da su masu saurare duk ya kamata su gane maganganu na irin waɗanda sun ka saba yi na kawo dadi cikin kasa tunda ai haka nan muka so ai nan kasa ga an taba zabe akwai wanda ana cikin zabe kwakwashi akwatuna caccan za sa wanda shi ka so mu ba haka an niyan mu ai haka nan muka ba mu bari mata zagaye
na
biyu
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka wannan mako zai dubi ne kan wasu bututuwa da suka faru a nan Amurka amma daga kasewar wutar lantarki da aka samu a jihar Texas na fiye da kwana uku sanadiyyar tsananin sanyi da ake yi zuwa tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi kan wanke tsohon shugaba Trump da majalisar dattawa ta yi a yankunan tsige shi da aka yi a karo na biyu bayan da aka zarge shi da laifin tunzura magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin Amurka sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo to sama da mutum miliyan 1 ne ke zaune a wasu yankunan jihar Texas babu wutar lantarki sanadiyyar tsananin yanayin sanyi da jihar ke fuskanta duk da cewa ba kasafe take fuskantar irin wannan yanayi ba wasu rahotanni sun ce har ma an samu asarar rayuka yayin da har ruwan da ke gudana a gidajen mutane shi ma ya dauke Na tuntubi Alhaji Shu'aibu Aliyu ta wayar ho wanda dan asalin Najeriya mazaunin jihar ta Texas inda na fara da tambayar shi halin da ake ciki
A gaskiya babban abin da shine yawanci suna da yara sannan kuma ka san kana da yaro kana son wuta kuma kana son ruwa to abin da ya faru shine tunda aka dauke musu aka yanke musu wannan abu gaskiya matsalan ya raunana sosai wallahi ya zama abin tausayi
kamar wani yanki ne wannan abu ya shafa?
A gaskiya a Houston kusan kowane bari ya shafe su. A Houston kusan kowina ya shafe su.
Hannan inda kake zaune kenan?
Hannan inda nake zaune. Ni mun yi kwana uku ba mu da ruwa. In fact da zunnan ne ruwan ya fara dan digowa.
Kamar ya rayuwa ta kasance a yurin wannan yanayi a ce ana zaune har kwana uku ba ruwa, ganin Amurka kasa ce wacce kusan za a yi cewa mawuyacin hali ne a fuskanci irin wannan matsala.
Rayuwar shi ne bayan da za a yi dole a haƙura, kuma wanda mutane suke yi kenan kurin haƙuri. Da kodayake gwamnati ta taimaka, akwai shelters da ta bayar inda za a je kusan na je sun kai guda uku inda za a je wanda ba shi da wuta ana iya ɗaukan su da kai su a nan don su samu ruwan zafi da kuma abinda ya kamata su samu. Gwamnati ta taimaka don taimaka haka.
Wato kamar an samar har da wuraren makewayi ne da sauran ababen bukata na rayuwa ne da kullum koko da kawai da ruwan aka samar wa jama'a?
Inda tun dama wurin na gwamnati ne, kuma saboda haka ake yin wannan abubuwan. Na ka samu matsala irin haka gwamnati tana an riga an keɓe shi, gwamnati tana zuwa taimaka ma mutane a wurin.
Yanzu alhaji kamar an sami asarar rayuka ne sanadiyar wannan matsalar rashin wuta, lura da cewa a asibitoci akwai ɗakunan da zaka ga akwai marasa lafiyan da lalle suke amfani da wutar lantarki?
Akwai mutanen da abin dai duka abin da news ta ba mu shine za mu doka, tunda ni kan ban san wani wanda ya rasa rayuwarsa akan wannan saboda wannan abu ba. Amma muna gani a news cewa mutane bakwai, mutane takwas sun rasa rayukansu.
To kamar wani irin darasi za a iya cewa kasashe masu tasowa za su iya koya daga wannan al'amari da ya faru? Gashi kamar yadda ka faɗa ka ce akwai taimako da gwamnati ta kawo mutane ɗauki, kamar kasashen mu na Afirka da suke, akwai wani darasi da za su iya koya a wannan abu da ya faru a jihar Texas?
Abin da ya kamata a zauna shi na ya haƙuri, domin a gaskiya za a sa wani panel wanda zai duba ga menene ya sa wannan abu ya faru, kuma a samu nan gaba ma sake faru a samu damar shi ya kasance ya zo da sauki. So yanzu dai har yanzu ba san menene ya sa wannan abu ya faru ba. Za ka ji wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan, ba su ne wannan ya ce wannan ne, wannan ya ce wannan ne, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan.
Alhaji Shaibu Aliyu kenan, wani ɗan asalin Najeriya mazaunin jihar Texas a nan Amurka. Wa dai makon jiya ne majalisar dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaba Donald Trump daga zargin tanzila magoya bayansa su yi bore a majalisar dokokin kasar. Majalisar ta wanke shi ne bayan da mambobi 57 suka amince a tsige shi, yayin da 43 suka nuna akasin hakan, lamarin da yasa aka gaza samun adadin da ake bukata kafin a tsige shugaban kasa. Dr. Nasir Danmowa ɗan asalin Najeriya ne mazaunin Amurka, na kuma tambaye shi yadda ya kalli wannan lamari.
Masu dai abin kwamenci da game da siyasa sun nuna cewa, kuma ga alamu ya nuna cewa to wanke shi da aka yi ya nuna idan shugaba yana da kari daga jam'iyya, kuma 'yan jam'iyya shi ne ke da rinjaye a majalisa, to yana yanuwa da girama. Abubuwan da muka gani sosai suna waruwa a irin kasashe kamar Afirka haka, wanda yake shugaba yana ganin shi ke da ƙarfi, wanda ke bin siyasa ta musamman ta Amerika, da kuma tun baka cikin labarin da kake ji baka taɓa samun irin wannan ba.
Dr. Nasir Danmowa kenan, ɗan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kaimu. Yanzu a madadin shi Dr. Nasir da kuma Alhaji Shaibu Aliyu da Junior Letters Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo da ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. bari mu fara da sakon Shehu Adamu Rijau. Ya ce batun gaskiya mu dai gwamnatinmu ta jihar Neja ta nuna mana bambanci gadin yadda aka sace mana sama da mutum 50 a motar NSTA a hanyar su ta zuwa Mina daga Rijau. Gwamnati ta yi shiru amma an sace ɗaliban sakandaren Kagara 27 gwamnati ta damu wajen gadin an ceto su. To wai gwamnati tana nufin ran wani ya fi na wani ne a wurinta. Allah kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Maganar gaskiya, kalaman ministan tsaron Najeriya na cewa duk 'yan Najeriya da su kare kansu akan hare-haren da 'yan ta'adda suke kai musu, wannan san bai dace ba. Saboda yin haka zai baiwa wasu bata gari damar daukar doka a hannunsu, da kuma nuna gazawar gwamnatin Najeriya a fili. Da fatar za a dinga tauna magana kafin a furta ta don gudun barkewar wani sabon rikici. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Hakikan al'amarin tsaro a yankin mu na Arewa kullum yana ƙara taɓarɓarewa ne, amma gwamnati da jagororin yankin namu kokarin su bai wuce taron shan shayi ba, domin idan sun gudanar da taro babu wani abin da yake canjawa. Tabbas mu talakawa idan ba mu mai da al'amuran mu ga Allah mun gyara halin mu ba, domin idan mun yi addu'a ta karfu daga ƙarshe muke addu'ar Allah kawo mana mafita daga wannan masifu da suka dabaibaye yankin mu na Arewa. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu Dakon Donali da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ta ce mu al'umman jihar Neja muna cikin jarrabawan Ubangiji, domin kuwa bayan masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da mutanen garinmu Rijau akan hanyarsu ta zuwa Neja daga Rijau, sai gashi kuma 'yan bindiga sun kwashe mana ɗaliban makarantar Kagara da ke jiharmu ta Neja. Ya Allah ka kawo mana agajin gaggawa, ka kubuta mana da su cikin salama, ko za mu samu sa'idar rayuwa. Da haka dai kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Yayin da dusar ƙanƙara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amurka, mazauna yankunan na ƙoƙarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su don irin yanayin ba. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan duka ƙasashen su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka ƙulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfaɗo da yarjejeniyar da ƙasar ta yi watsi da ita kusan shekaru uku da suka wuce. Ƙasar Venezuela ta ƙaddamar da shirinta na ba da rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis, ƙasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na ƙasar Rasha.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya, sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba Yako Makeri da dan shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.